Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu tattauna. To kamar kullun ga so mun tabbayin shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Jonathan na ci gaba da ture rade-raden cewa zai tura shugaban hukumar zabe Professor Jigahutun Dole da ya nuna kwarin gwiwa zai lashe zaben 28 ga watan nan. Kotun tarayya ta ki umurtar hukumar zabe ta dakatar da amfani da na'urar tantance masu zabe. Ta ce lalle a yi wata sabuwar jam'iyya Young Democrats Register da sanya ta a takardar zabe bayan kurewar lokacin nan. Sufeto Janar na ƴan sanda Suleiman Abba yayi zargin wasu na kulla tunzura ƴan sanda su yi tawaye. Buba Galadima yayi zargin yunkuri ne na hana zabe.
Kada wani mutum ya zo ya ce mana dan ƴan sanda sun tafi yajin aiki ba za a yi zabe ba, to ba su da hurumi a harkar zabe.
Yan siyasa irin su Garba Tele na APC na jajantawa Abdullahi Babangida da ya sha dukan tsaya bayan keta rajistar PDP.
Ya yaga kata PDP sai me ga ubanta ya yaga. A tunda ubanta ya yaga mu ma in bai mu yaga katin PDP ba to ba mu akan mu adalci ba.
Ahmed Kandos na PDP ya ce zaben cancanta ne mafita.
A dubi mutum na kware wanda yake zamantakewa da jama'a lafiya don duk addinan mu sun zauna lafiya.
Janar Buhari ya dawo gida bayan balaguro zuwa Burtaniya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu garza ya zauren mu na tattaunawa. To kamar yadda muka muku alkawari a makon jiya, inda muka jingina ci gaban tattaunawar da El Hikaya ke jagoranta Abuja don kawo muku wata tattaunawa ta musamman. Yau mun dawo don kammala tattaunawar wadda wakilin Nasir Adamu El Hikaya ke jagoranta kan gudumawar ƙasashe makwabtan Najeriya da kuma matakan da Najeriya kanta ke ɗaukawa na magance fitinar Boko Haram wadda ta laƙume dubban rayuka da ɗumbin dukiyoyi. Yau Nasirinmu zai ɗora ne daga inda yake sake komawa ga ɗaya Nasirin.
Nasiru shi yasa watakila ake zargin wasu daga cikin mutanenku na neman dawo da ƴan matan nan cewa ma ƴan APC ne ƴan adawa ne. Domin duk abin da adawa ta yi sai ka ga kuna mara baya, in gwamnati kuma ta yi wani abu sai ku kushe kai tsaye. Wasu fa an yaba ga yan bincika ma za a samu katunan jam'iyyar APC a wajenku.
A'a to ai tsakaji. Me to ai magana siyasa, akwai MPDP, akwai ƴan kowa, akwai ƴan Accord, akwai kowa da kowa, akwai APC. Wannan abu ba magana siyasa bane, kuma wannan gwagwarmaya ta hada da kowa da kowa magana. Amma idan aka zo magana ce menene gaskiya, menene kuma a ƙasa.
Nasiru ma na fara zargin ku kuna so sai kun ga bayan gwamnatin Jonathan ne kuke ta wannan dagiya, kun fake ne kawai da maganar matan nan kuke wannan gwagwarmayar ta da sunan mata.
Shin wai zaka ji kana cewa mu shin tsohon shugaban ƙasar nan ma kana ganin abin da suke faga, kana ganin ne tattalin arzikin nan ya lalace karkashin shugaba Jonathan? Me aka yi kai? Mutane ne ke kuka game da wannan mugun mulki da muke hama da shi yanzu. Tunda aka yi Najeriya 1914 to date ba taba kashe mutanen da aka kashe mutanen ba dan lokacin nan da ake fara wannan yakin na
Musa Dala.
Da aka yi Biafra.
Musa Dala ne irin wannan. Musa Dala kana jin abinda shi Nasiru yake faɗa. Kuma zan iya cewa kusan idan an duba jam'iyyar kamar PDP mai mulki in arewa sun yi mulki a cikin ta kamar shi shugaba Yar'Adua Umar Rigayi, in an duba kuma ƴan kudu ma sun yi mulki. Ya kake ganin PDP ta zama yanzu kamar gajeriyar danga ce wacce kowa kawai yake iya ƙetarewa a ganinku, ko kuma dai kuma akwai gyararrakin da ya kamata a ce kun yi?
Eh to wato ka san kamar yanda na faɗa a baya, matsalolin da ake ciki shine wannan masifa da ta zo a gaskiyan al'amari yanzu yana da ɗan kamar wuya ka ce za ka iya yin wani gyara. Saboda me? Wani abu ne ya zo wanda yake akwai zargi na gwamnati, kuma abu ne wanda yake yana faruwa a wani ɓangare na arewa kawai, kuma abin sai ya zo da rashin sa'a cewar mulkin nan ɗan kudu ne yake yi. To kaga yanzu zargin da mutanen arewa suke cewar ai akwai hannun gwamnati ko kuma akwai sakaci cewar tunda abin nan ba a kudu ne yake faruwa ba. To kaga wannan shine matsala, kuma muna ganin cewar idan ma har jam'iyya za ta samu wani matsala na zabe, to wannan abin shine kan gaba. Saboda dalilin abubuwan da yake faruwa.
A to da ma Nasiru
kuma ina zuwa bari
ai shin me dalilin yin gwamnati? Ai ta gwamnati dan ta kare layi, ta kare rayuwarka, ta kare dukiyoyin mutane. To ta kasa ai ita jam'iyya wa ita wannan gwamnati a karkashin shugaba Jonathan, kuma karkashin wannan jam'iyya ta PDP ta kasa ta sa ƴan Najeriya cikin bala'i, ta sa ƴan Najeriya cikin kuka. Ko dan APC ne ko kai dan PDP ne, duk wanda ka bi akan hanya kowa kuka ke yana cikin bala'i. Bari in ga maka shekaru kusan 30 da ta wuce ba a taba yin
hutu na Christmas ko sabon shekara ba tare da albashi ba. Yanzu ka je ka bincika cikin wasu ofisoshin na gwamnati ka bincika, zaka samu wasu ofisoshin wata hudu, wata uku ba a biya su albashi ba. Ina kudin suke? Duk wannan ya lalace ne duka da mugun shugabanci da muka samu.
A ƙarshen Musa Dalo, kamar dazu ka so ka dauko bayanin ko ma wace gwamnati ce ta zo Najeriya a mulki, to wannan matsalar in ba ta tsaya tsayin daka ba, ba za ta iya magance ta ba. Wani ƙarin haske zaka
yi? Ƙarin hasken da zan yi shine ka san yanayin yanda abubuwan yana da salo-salo, kuma salo-salon nan dole ne duk inda kake zo, don wannan abun za ka ga cewar wani lokacin su ma sojoji ana kashe su a ciki. To idan ka ce yanzu a gwamnati ne dare, kana nufin ka ce ita gwamnati ta taɓa sojoji kuma a je a kashe su dare a haka? Ko me ake nufi?
Muna magana rukon sakainar kashi ne da gwamnati ta taimaka wannan matsala. Abinda muke magana rukon sakainar kashi da gwamnati ta taimaka wannan matsala shi muke magana. Shugaba Jonathan yana da ƙarfi, Najeriya sojojin Najeriya suna da ƙarfin da cikin kwana 15 ko sai mako 2 za su gama da wannan matsalar. Amma dan me yasa ba za a ba su murni ba, a ba su makamai, a ba su allowance nasu ba su je su tinkaro wannan matsalar?
To gaskiyar magana yakin sankuru yana da ni a fahimta na yana da matsala a ce za a iya gama da shi a sati biyu ko sati uku. Kaga kaman azu da aka magana mai tatsi ne. Idan ka duba mai tatsi ne wasu mutane wanda ga inda suke ga su a zahiri su ne suke wannan abu.
To ai Boko Haram ma asali.
Yawwa, to kaga wannan al'amari
ya Boko Haram banci
da sajewa da rigan mutane a zuwa cikin masallaci da niyyar
sallah. Ai yanzu a cikin Najeriya yanzu, a cikin Najeriya yanzu
abinda nake cewa ba shine kaga yanzu kamar irin wuraren da ake cewa wuri ne wanda yake yana hannun yan Boko Haram, kamar abin da nake fada daza a baya. Ita gwamnati yanzu tana tsaka mai wuya cewar idan suka je suka ce aje ayi helin wannan garin gaba daya, a saki bomb ko a saki helicopter ko wani abu ya kashe, za a zo a ce kuma ai an kashe fararen hula. Kaga wannan ita gwamnati abin da take argument kenan akai.
Wato dai gwamnati tana taka tsantsan ne saboda karta ta je ta wanda bai jibobi gani ba a je a shafe shi.
Su wannan babban matsayin su kenan abin da gwamnati take magana akai kenan. Kuma kamar abin da na faɗa shine wani yaki ne wanda yake yakin ƴan sunkuru. Yakin sunkuru shine idan yanzu ka zo ka ce ga su anan, idan aka zo aka ce gwamnati sai ga kuma wani lokaci
a cikin gwamnatin ma akwai aka yaki mai tatsi ne. Ba cikin mutane bane aka hidda su kuma aka kashe su, kuma Boko Haram din nan an san su ai. Ai ba boye suke ba, idan ka je yanzu can Maiduguri, ka je Yobe, ka je ina ne, da sun shigo gari an san su, an san wannan sune Boko Haram. Ba wai boye mutane bane, ba mutane da ka gansu za a ce maka wannan Boko Haram ne wannan, su ma jami'an tsaron in suka gansu sun san su. To dan me yasa gwamnati ba za ta tashi abin da ya kamata ba? Abin da muke magana kenan mu.
Eh, zamu duba a ƙarshe mission mashi. Me kake tunani akwai wani rade-rade da kwanaki na ji ana yi cewa watakila wannan rikici ma da ke faruwa kan iyaka din nan daga irin yankunan su Baga, can yankuna wajajen su tafkin Chadi, kamar ana nema wato a kirkiro wata ƙasa ce daga yankin Najeriya da kuma yankunan Chadi saboda wai akwai mai a wajen. Shin in ka ji wannan zargi a matsayinka na mai nazarin hulɗar ƙasashe, me za ka ce?
Irin wannan zargi yakan iya zama gaskiya saboda akwai abin da ake cewa international conspiracy da kuma international politics. Wato dukkan ƙasa in babbar ƙasa ce tana son ta mulki wasu ƙasashe ƙanana masu tasowa, za ta iya haddasa rikici domin ta samu biyan buƙatarta. To amma wannan hoya ta allaka idan su mutanen da ke wurin nan sun tashi tsaye-tsayin daka, suka gyara border su shige da hice, an san mai shiga an san mai fitowa. Madama ECOWAS yasa kullu nake cewa ECOWAS wato CDAO dole sai sun tashi sun canza dokoki, sun ƙara damara, sun ƙara kaimi, duk wani shugaba da ke kalkashin wannan ECOWAS ya tashi ya samo makamai kayan aiki na zamani, wato kamar scanners wanda za a sa kowane border wanda za a ga mai shige da hice kuma yanda hukumar custom take yi, idan container ta zo za ta san me ke ciki da sauransu. Madama za a babbodoji sake, wato dole ne za a ga mutumin kirki da na banza zai shigo ya lade ya yi duk abin da ya ga dama.
Masu sauraro, a nan ka kawo ƙarshen wannan shiri na mu tattauna. Muna godiya farko ga Rika Bashir Hassan Mashi wanda kake karatun digiri na biyu a sashen hulɗar ƙasashe da kuma siyasa a shahararren jami'a ta Coventry da ke birnin London din ƙasar Ingila. Mun gode Bashir.
Na'am, mun gode wannan Nasiru.
Sai kuma Malam Nasiru Gambo Malumfashi wanda yake dan gwagwarmaya ne da ke tare da kungiyar nan ta neman kwato matan Chibok, wato Bring Back Our Girls. Malam Nasiru, mun gode. Sai kuma ƙarshe dan siyasar mu a wannan zaure, Malam Musa Dala, wanda yake ma'aji ne na jam'iyyar PDP na birnin Tariya. Malam Musa, mun gode.
To mun gode, Allah ka mana zaman lafiya a Najeriya.
Haka dai, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da wannan waka ta shawarar a rika sauraron na gaba, muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta kare arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban majalisar malaman addinin musulunci shiyar jihar Kaduna, Sheikh Abubakar Usman Babantini, sai kuma rabaran Ubali Ibrahim Nuhu na majami'ar Ikwa ta Kaga Dama a garin Bauchi, wanda zai kammala jawabinsa da ya fara a makon jiya. Da farko dai, ga Sheikh Babantini.
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala asyrafil mursalin wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana mazauna arewacin Najeriya, ada dukkan salama da zaman lafiya da aminci da fahimtar juna da zaman tare a nan aka san shi a arewa. Kuma wanda muna alfahari da cewa mu mutanen arewacin Najeriya alal haqiqa a ko ina muke da addini, duk inda ka tafi addinin musulunci, haka kai ma wanda yake Kirista daga arewacin Najeriya, dukkanmu muna tsare addini kuma muna rike addini. To addini yana daga cikin abin da ke hada kawunan mutane ko kuma yasa mutane su fahimci juna. To a nan sai zanto an sami sabanin haka. Kuma abin da ke sa a sami sabanin haka shine galiban mutanenmu ko ko galiban mu gaba ɗaya mafi yawa mun saki ka'idojin addini. Domin kowane addini yana da ka'idoji da su gida ta hanyar yadda za ka kira, da yadda za ka nemi haƙƙi, da yadda za ka nemi duk abin da ka rasa. To a nan ya wajaba gare mu, mu mutanen arewacin Najeriya, mun lura da irin cikas din da muka samu sababin tashe-tashen hankali da musibu da kashe-kashen juna da abubuwa da suke faruwa, bala'o'i wanda suke ba su da kyau na karyewan tattalin arzikin ƙasa. Mafi yawan masana'antu da ke ƙasar nan an ɗauke su an kai su kudancin Najeriya. Mafi yawan ma abubuwa da ke ƙasar nan gaba ɗaya an ma daina shigo da su saboda mai don babu kwanciyar hankali a wannan area. Yanzan tashin hankali ya ci gaba, kuma muka ci gaba da yin abubuwa wanda suke da kan ka'ida ba. To alal haqiqa nan gaba gurgurcewan al'amuranmu zai fi haka. Saboda haka ina kira ga 'yan uwana mazauna wannan nahiya, sawa'an musulmi ne kai ko ku a'a ba musulmi ba ne wanda ke bin wani addini, mu sani cewa zaman lafiya shi ne ke kawo yalwar arziki, kuma shi ne ke sanya haɓakan tattalin arzikin ƙasa. Alal haqiqa addinin musulunci ya zo da ka'idoji na idan aka tana maka wani abu ga hanyar da zaka bi kuma ga hanyar da zaka yi. To ka'idojin nan sun fito da a cikin littattafai, dukkan musulmi sun san su, kuma ya kamata a ce an yi amfani da wannan ka'idojin. Kuma ba idan kana son ɗaukaka addinin musulunci don kai ɗaukaka addinin musulunci, shi ma an shimfiɗa ka'idoji. To wannan ka'idojin ya kamata a yi amfani da su. In muka duba kamar yadda Sheikh Usman Dan Fodio Tagama da Gullahi Birhamatihi ya yi kira da kuma yadda ya jihadi arewacin Najeriya, sai mu ga akwai tsari da kuma ka'idoji. Abin da ya sa ya yi nasara shi ne tsari da ka'idoji na addinin musulunci da ya bi. Amma koyaya muka bar ka'idojin kuma muka bar tsarin, to nasararmu ba za ta ɗore ba. Muna fata al'ummar musulmi da su farka, muna fata kuma al'ummar wannan yanki na arewacin Najeriya mai albarka da su farka su komo cikin hankalinsu. Kamar yadda babu wata nahiya a arewacin Najeriya ko a kudancin Najeriya ne wanda za ta ce ba ta yadda wanda yake musulmi ya zauna ba, haka nan kuma babu wata nahiya wanda za ta ce ba ta yadda wani Kirista ya zauna ba. To saboda haka a nan akwai buƙatar mu duba yadda yanayin zaman tare yake, kuma mu bi ka'idar da aka shimfiɗa mana a cikin littattafanmu. Tana iya a ce mutane suna neman haƙƙi, suna neman haƙƙoƙi a wajen gwamnati. To in ana neman haƙƙoƙi wajen gwamnati ko wajen waɗansu mutane, kamar yadda na faɗi, lallai ne a nemi haƙƙoƙin nan ta hanyoyin da suka dace. Alal haƙiƙa babban abubuwan da zai kuma iya kawar da dukkan fitintunu, don gaskiya ya wajaba a faɗe ta, babban abin da zai iya kawar da fitintunu a shi ne adalci. Matuƙar aka saki adalci, to alal haƙiƙa wato al'umma ko ba za su taɓa tashi daga cikin rigima ba. Saboda haka muna buƙatar shugabanni su duba su ji tsoron Allah, su yi adalci ga al'umma, su tsare hakokin da ke kansu, su tsare ka'idoji, wato kulli wani idan shugaba ya zama mai adalci, Allah yakan saka matalakawan shi da mabiyansa wato tsoro na saba ma duk umarninsa. Amma idan shugabanni suka zama ba sa yin adalci, to Allah yakan cire tsoro daga cikin zukatan mabiyansu, sai kaga an sami tashi-tashin hankula, an sami musibu da shauransu. Muna fata Allah ya taimake mu.
Shi ma Rabar Nuhu ya ci gaba da cewa mafita ga arewacin Najeriya ita ce yafiya da zaman salama.
Sannan wata illa kuma tattalin arzikin ƙasar nan, yankinmu ya koma baya. Noma muke takama da shi a arewa. Mun zo rikicin makiyaya da manoma. Ya zo a ya gagar a magance shi. Harkokin kasuwancinmu sun tsaya cik. An ƙona kasuwanni. An lalatar da dukiyoyin jama'a. Kai da dai sauransu. Ba ma buƙatan wani ya zo daga wata ƙasa ya zo ya gaya mana mu ya kamata mu zauna mu dubi waɗannan illoli ɗin. Wata illa kuma masu saka jari fa ba za su zo arewacin ƙasar nan ba, dan babu mai hankalin da zai ɗauki arzikinsa ya je ya sa a wurin da akwai tashin hankali, wurin da babu zaman lafiya, mutum kuma wai ya ɗauki arzikinsa ya je ya sa. To lallai wannan ba zai yiwu ba. Sai ina ganin kaman idan mafita muke nema game da irin wannan yanayi da muka shiga a ciki, na farko dai mu koma ga Allah. Mu malaman addini mu yi koyarwar gaskiya, mu kawar da munafunci. Abinda za mu faɗa a cikin taron jama'a, idan mun koma gefe ɗaya da sauran mabiya mu faɗa musu wannan maganar. Kada mu je mu yi fuska biyu a gidajen rediyo da wuraren tarurruka muna faɗan abu daban, amma kuma mu koma gefe muna koyarwa wani abu daban. Maganar Allah ta ce mana a cikin littafin Labarbaru ta biyu sura 7 aya 14, idan jama'a ta waɗanda ake kira da sunana za su yi tawali'u, su yi addu'a, su nemi fuskata, su juyo, su bar mugayen ayyukansu, sa'annan sai in ji daga sama gafarta zunubansu in warkar da ƙasarsu. Ƙasarmu na buƙatar waraka, kuma abu na farko kamar yadda na faɗa shi ne mu koma ga Allah. Da mu 'yan arewacin Najeriya da muke da addinan nan guda biyu da duk faɗin Afirka da faɗin duniya gaba ɗaya sun shaide mu akan cewa mu masu addini ne a arewa, kuma dukanmu muna ikirarin cewa Allah mahalicin sama da ƙasa, mai kowa mai komi, shi muke bauta ma. To ga kiran da ya mana cewa mu dawo daga gare shi da zuciya ɗaya, mu yi tawali'u, mu roƙe shi zai warkar da ƙasarmu. Mu daina yi ma juna munafunci kamar yadda na faɗa. Sannan wani abun da kuma littafi mai tsarki ya ƙara jan hankalinmu a kai shi ne, da farko dai ina gargaɗi cewa a yi ta addu'a ana roƙon Allah, ana addu'a ana godo, ana godewa Allah saboda dukkan mutane da sarakuna da kuma waɗanda suke a manyan matsamai, don mu zauna lafiya rai a kwance. Muna bin Allah sosai a cikin natsuwa. Wannan kyakkyawa abu ne abin karɓawa a kun Allah mai cetonmu. ‘Yan uwana, mu yi addu'a ga masu mulki, su kuma masu mulki su koma su juya su dubi Allah. Idan su sun san waɗansu hanyoyi da su suke sawa fitintunu su tashi tsakanin musulmi da Krista, ko tsakanin makiyaya da manoma, muna roƙon masu mulki a Najeriya tashi tsaye, su tashi tsaye su dubi halin da talakawan ƙasar nan, musamman arewacin Najeriya, muka shiga a ciki. Sannan su kuma san yanda za su yi su tattaro kawunan jama'ar ƙasar nan domin mu zauna lafiya. Mu ɗauki misalin wuraren da babu zaman lafiya mana, mu sani menene yake faruwa. Idan ka tambayi mutumin Saliyo ya ga abin da ya faru a shekarun baya, shi zai gaya maka cewa mu muna wasa da inin mashi ne, mu muna wasa da garwashin wuta ne a hannunmu. Mu dubi yanayinsu yanda suka samu kansu a da, sannan yanzu da zaman lafiya ta dawo mu dubi yanda suke. To dan menene zai sa akan abu kalilan mu ɗauki wuta, muna ƙona gidaje, muna ƙona shaguna, muna ƙona kasuwanni, muna ƙona makarantu, muna ƙona wuraren ibada. Kakan arewa ya kamata mu karanci karatun malam ta natsu, mu dawo cikin hankalinmu, mu yi ma junanmu faɗa, domin abin da muke yi yake faruwa kamar yadda na faɗa ba zai taɓa haifar mana ɗa mai ido ba. Mu haɗa kanmu mu koma kamar yadda zamanin 'yan shekaru da suka wuce, ba shekaru masu yawa ba, yanda za ka ga ana cuɗanya tsakanin musulmi da Krista, babu ƙyama, babu nuna bambanci, babu komi. Mu koma mu ɗauki wannan hali dama da muke da shi, da aka sanmu da shi, shi ne kaɗai hanyar da za mu iya samun zaman lafiya a ƙasarmu. Allah ya taimake mu.
Da jawabai ga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.